mai tambaya na farko yake cewa muna da makoci da muke ga gida ga gida, kuma al'adar mu mukan zauna da azumi mu ci abinci tare, kowa ya fito da abinci daga gidansa a ci tare. Sai dai kuma shi wannan makwabcin namu duk mun riga mun sani cewa ba yadda wata sana'a sai tata, to ya halatta mu rinka yin siyayya da shi ta abinci ko kuma mu mayar da shi saniyar ware saboda abin da yake yi. Karan fari abin da ya kamata shine ku nasihance shi, ku faɗakar da shi cewa tata tana ɗaya daga cikin kaba'ir dhunub, manyan laifuka, kuma Ubangiji ta'ala ya haramta ta ita da giya a cikin aya ɗaya don a nuna muninta. Yace ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ubangiji ta'ala yace da giya da tata da al ansab shine neman sa'a irin na mutanen jahiliya. Al ansab ke bautar gumaka, wal azlam neman sa'a, dukkan su wannan rijsun min amali shaytan, datti ne kuma suna daga cikin aikin shaytan. Sai ku faɗakar da shi haramcin haka, ku ba shi shawarar ya canja wata sana'a. Idan ya riga ya canja wata sana'a ya karɓi shawarar ku da nasihar ku, shi kenan. Idan ya ƙi yadda da wa'azin ku, yace shi bai yadda ba, kamar yadda naga waɗansu sun rubuto mun suka ce ta ce sayar da giya da ƙwaya da tabar wiwi da mata ba ta yau da gobe babu kyau, to idan ka hana mu wannan me za mu yi? Haka waɗansu suka rubuto takarda. Ni ba ni ne na hana ku ba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya haramta muku a cikin littafinsa ta harshen manzon sai ran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma duk abin da kaga Allah ya haramta to yana da musayar sa na halal 10, 20, 30 ko har 100. Sai dai idan kai ne ka ragwance ko kuma shaytan ya kawata maka mu kyawun abin da kake kai gashi mummuna kake ganin shi kyakkyawa, to wannan babu yadda za a yi da kai. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tazhab nafsuka alaihim hasarat inna allaha alimun bima yasna'un. Dukan wanda aka kawata masa aikin sa gashi mummuna ne, yana ganin kyakkyawa ne, yana ganin cinikin tabar wiwi, yana ganin sayar da giya, yana ganin tata, yana ganin dukan wani abu ana samun kuɗi madudu, dan haka babu laifi tunda dai musulmi ne kana sallah inna allaha ghafurur rahim. Shaytan ya maka wannan hudubar kuma kaji ya maka wannan kururuwar ka amsa, to ya zame da kai. Shiriya tana hannun Ubangiji, aikin mai wa'azi ya faɗa maka kuma lokacin da ya faɗa ma ga ta yi maka, amma ka karɓa ko ka ki karɓa wannan kuma yana koma zuwa ga Ubangiji gaman katar ɗinsa ne idan ka karɓa ba dabarar mai wa'azi ba ce. In kuma ka ki karɓa Ubangiji ta'ala ya so ya saka cikin tababbu, babu yadda za a yi da kai. Manzon Allah ma abin da aka ce da shi, fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Kai kimsa shiriya a cikin zukatan mutane su karɓe ta ba aikinka ba ne, aikinka shi ne wa'azi faɗakarwa, amma gamanka da taufiki wannan yana hannun Ubangiji. Fatan mu Ubangiji ta'ala ya nuna mana hanyoyin shiriya ya ba mu ikon binsu, ya nuna mana ya faɗakar da mu hanyoyin ɓata ya ba mu ikon kauce masu. Haka muke yi ga kanmu, haka muke yi ga dukkan wani musulmi, mace ko namiji, na kusa ko na nesa. Mai tambaya ta biyu yana cewa mace ce mijinta ya tafi ba a san inda ya tafi ba, babu labarinsa, yaya za ta yi? To wannan shine kila abin da ake cewa imra'atul mafqud, mace ta wanda aka nemi mijinta aka rasa. Imam Ahmad yace akan ce da mutum al-mafqud idan ana cikin sahun fada tsakanin musulmi da kafirai sai aka nemi shi aka rasa, an ganci a tsakiyar yaki amma bayan korar yaki ta lafa ba ga gawarsa ba, to yanzu ba mu da tabbas yana da rai ko kuma ya mutu. Kila yana da rai an kama shi ne a matsayin fursunan yaki, kila kuma ya gudu wani wuri ya sulale ya je ya buya sai daga baya zai fito, kila kuma an kashe shi an tafi da gawarsa, kila an tafi da shi a hanya aka kashe shi, ba mu da tabbas din ina yake. Wannan shine al-mafqud. Ko ko mutumin da yana zaune cikin makwabtansa da yan uwansa da danginsa kawai sai aka wayi gari ba a san ba ina ya tafi. Ko mutumin da yace ya tafi Kirani, Lagos, ya tafi Abuja, ya tafi Port Harcourt, ya tafi Accra, Ghana, shiru babu labari, san inda ake tsammanin zai je an bintika babu labari, a nan kuma babu labari. To irin wannan mutumin yaya matarsa za ta yi? Ina jin na fada da tambayar mai tambaya ne domin duk waɗannan hukuncin su ɗaya, yaya matarsa za ta yi? Malamai suka ce babu hadisi sahihi daga manzon Allah da ya bayyana hukuncin irin wannan, sai dai akwai tabbatattun riwayoyi zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, zuwa ga Umar dan Khattab Allah ya kare da gare shi, zuwa ga Ali ibn Abi Talib Allah ya kare da gare shi. Waɗannan Abubakar ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf ya ruwaito su, ha kuma Abdurrazzaq al-Sana'ani shi ma a cikin al-Musannaf dinsa, sannan ko dan sarwayoyin zuwa ga Abdullah dan Abbas da Abdullah dan Umar, su kuma Sa'id ibn Mansur da Imam al-Baihaqi duk sun ruwaito su, kuma dukkan su da sanadi sahihi. Fatawar waɗannan sahabbai shine, matar da aka nemi mijinta aka rasa ba labari ba san inda yake ba, tatarabbasu arba'a sinin, tatarabbasu arba'ata awam, za ta zauna ta yi zaman jira har shekara hudu ana ta neman labari. Idan shekara hudu ta wuce bajin duriyarsa, to daga lokacin nan sai ta yi masa takaba a kaddara ya mutu. Shine arba'ata ashhurin wa ashra, za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma, daga nan gurin shi kenan ta gama takaba. Idan ta samu wani miji sai ta yi aure. Ina fata an fahimta. Waɗansu malaman suka ce ba iyakance shekaru, za ta yi ta jira ne har illa masha Allah, har sai illa labari ya zo gashi da ransa, ko kuma ta samu labarin ya mutu. Amma wannan fatawar ta yi tsauri da yawa. Ibrahim an-Nakhai ya ba da wannan fatawar, amma wancan dai cikin waɗancan sahabbai haka suka faɗa, za ta zauna tsawon wata shekara hudu cur, sannan kuma in shekara hudu ta wuce sai ta yi wata hudu da kwana goma. To a ƙarƙashin wannan sai suka yi wa fatawar da yake, to idan ta yi shekara hudu, ta yi wata hudu da kwana goma, ta gama ta kaba kenan, ta yi aure sai ya dawo. To sai ayyaya. Ya dawo. Shi ne cikin malaman sai suka ce, cikin malaman cikin sahabbai sai suka ce, idan ta dawo sai a bashi zaɓi, matarka ko sadakinka. Idan ya ce sadakinsa, kai wancan miji sai ka bashi sadakinsa da ya kashe. Idan ya ce a shi matarsa yake so ba wani sadaki, to sai a raba ta da wancan mijin, sai ta yi idda ta jini uku, to kuma sai ta koma wurin shi mijin farko. To kuma in za ta koma wajen mijin farko, har kawai za ta ɗauki kayanta da zakata tafi gidan, shi kenan ta je ta zauna, ko an sake sai an sake sabon ɗaurin aure. Mun gare shi ke biyo reji. Duk waɗannan sahabban manzon Allah sun yi magana a kai. Illar shi ne idan ba ka yin karatu, to shi kenan sai mutum ya samu kansa cikin ruɗin ƙwaƙwalwa. To a nan gurin sai waɗansu sai suka rabu gida biyu, don suka ce idan ta ce mijinta na da take so, mijinta na da take, a'a suka ce idan an ne mijin an rasa ta yi wata hudu da kwana goma, to daga yin wata hudu da kwana goma shi kenan za a sake ta, ko kuma a'a akwai buƙatar sai wani alwalin mijin, wani a madadinsa ya ce na sake ki. Idan har sai wani ya ce na sake ki, sannan za ta auri wani. Kuna fahimta? To kun ga a nan gurin kenan yanzu kuma in mijin ya dawo kuma ya zaɓi da ita zai zauna, sai an sake mai sabon ɗaurin aure. Idan kuma an bi fatawar Ali ibn Abi Talib ta yi kawai shi kenan magana ta riga ta ƙare, to kaga kenan ba maganar kuma sai an sake mai sabon ɗaurin aure. Don haka za ta koma wajen wancan na farko ne, wannan ta yi masa idda ta koma wajen wancan na farko, ba sai an yi aqdin jadid ba, ba sai an sake sabon ɗaurin aure ba. Amma dai waɗansu daga cikin malamai sun fi ƙarfafa fahimtar da take nuna a sake sabon ɗaurin aure, tunda ta riga ta auri wannan yanzu da sabon ɗaurin aure, yanzu da wancan ya zo ya ce ta koma wajensa, sai kuma ya sake ta, ko ya raba da ita, ko aka raba su, ko ta raba su, don ko bai yadda ba za a raba su, aka raba su, to kuma za ta yi idda, tunda ko har ta yi idda kenan kuma za a sake sabon ɗaurin aure kafin ta koma gare shi. Wallahu a'lam, wannan su ne maganganun malamai kan wannan matsala. Ai ba zaɓin ta bane ta koma ko kar ta koma, zaɓin shi mijin ne. Mai tambaya ta gaba yake cewa menene ingancin wannan hadisi, abghadul halali ila Allahi salat, mafi kiyuwar halal a wajen Allah shine sakin aure. A cikin halal, halal din da Allah ya fi ki shine sakin aure. Me ingancin wannan hadisi? Wannan hadisi hadisi ne dha'ifi, ba ingantaccen hadisi bane ba, sanadan wa matanan ba a karɓansa. Ta fuskar sanadi, hadisin ya zo mausul, ya zo mursal, a riwayar da yazo mausul dinsa fi hadisin a cikin sanadinsa akwai Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba wanda wadansu daga cikin malaman hadisi suka ce kazzab wadansu suka ce yada'ul hadis yana kirkiran hadisan ƙarya irin wadannan ba a karban hadisan su amma sanadin da yake ingantacce kuma sai zanto mursali daga Muharib yace manzon Allah yace wanda Muharib kuma tabi'i ne to tabi'i in ya rawaito hadisi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya zama mursali to ko mursali hadisi ne da'ifi a bisa ga zance da yafi karfi cikin zantukan malamai shine Imam al-Iraqi ke cewa marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu nawqiyyu bil kabiri aw sakturaun minhu du atwali fal awwal al akthar fi istimali shi hadisi marfu'u shi hadisi mursali shine tabi'i yace manzon Allah yace yace wannan shine zancen da yafi karfi akwai wanda suke cewa mursali a ce babban tabi'i ko karamin tabi'i ko kuma hadisin da a cikin sanadinsa babu rawi daya yace amma dai fal awwal al akthar fi istimali to hadisi mursali kuma a wurin malamai hadisi ne da'ifi ko da yake waɗansu daga cikin malamai suna kafa hujja da shi kamar Imam Malik kamar An-Nu'man ibn Sabit shine Abu Hanifa shine wahtajja Malikun kaza An-Nu'manu wa tabi'uhuma bihi wa danu wato da Imam Malik da Imam An-Nu'man ibn Sabit shine Abu Hanifa su suna kafa hujja da shi amma sai Imam al-Iraqi yake waraddahu jamaahirun nuqadi lil jahl bis-saqit fil isnadi amma jamaahirun nuqad wato mafiya yawan malaman hadisi masu tacewa wanda suke da rariyar tacewa bambance tsakanin kwaya da tsakuwa cikin abin da aka jingina manzon Allah sun yi raddin hadisi mursali sun dauke shi a matsayin da'ifi dan haka hadisi mursali ba a kafa hujja da shi dan haka ya yan uwa wannan hadisi da yake cewa abghadul halali ila Allahi salat hadisi ne da'ifi ba a hujja da shi cikin musulunci inda ya inganta hukuncin da yake fa'idantarwa shi ne sakin aure makruhi ne alal itlaq to amma bai inganta wa ballanta na kuma ya nuna haka da aka sai zanto sakin aure yana nan yakan hukuncinsa yakan canja daga lokaci zuwa lokaci wani lokaci sakin aure ya zama haramun ga mutumin da yace zai saki matarsa alhalin tana cikin haila dan at-talaqul bid'i ne bid'a kuma gaba ɗayan ta dalala ce kaga ya zama haramun sakin mace tana cikin haila ko mutum ya saki mace ba tare da ya kafa kai duba lokacin sakinta a bisa ga zance cikin zantukan malamai dan kalmar wa ashhadu za wai adalin minkum suka ce ta shafi aure ta shafi saki ta shafi komai in zaka aura sai da shedu guda biyu zuwa sama in zaka saki sai da shedu guda biyu zuwa sama in zaka yi komai ka ce na dawo da wancan sai da shedu guda biyu zuwa sama wa ashhadu za wai adalin minkum wa aqimu shahadata lillahi zalika yau azu man kana har zuwa karshe zalikum yau azu man kana zuwa karshe ba na kaga dai anan gurin sai mutun ya kafa shaida ina ba dan kun fahimta to wannan saki idan mutun bai kafa shaida ba ko kuma ya saki mutun cikin haila to kenan ya zama wato haramun kenan akwai kuma lokacin da saki yakan zama wajibi ne mutun ya saki mace wannan idan matar zata zame masa fitina ta raba shi da addinin sa yana matukar santa zata raba shi da addini to wannan ya zama wajibi ya sake ta dan yabi Allah amma da dan yabi ta tafi inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum akwai kuma lokacin da saki wato ainihin zai zama ja'izi ne mutum ya saki mace kamar wace ta kamu da cuta ya dace ba zai iya jiya ba ya kamata ya jiya amma yace shi ba zai iya ba ko kuma mace da tana cikin yarintarta sai kuma tazo ta tsufa da wuri ka san mata suna riga maza tsufa shi yasa mai hikima baya auren sa'arsa saboda me za ta tsufa kafinka shekarunku ɗaya sai ta tsufa kafinka sai dai in ta yadda kuma ka auro wata bayan ta tsufa wanda kuma kila ba za ta yadda ba musamman idan yar boko ce ko ba haka ba za a yi rikici da ita da tashin hankali shi yasa mai hikima dai sai ya nemo da ya girme ta da shekaru biyar da shekaru shida da shekaru bakwai koma goma duk babu laifi a wannan lokacin ba za ta tsofe maka ba tsofan da za ka ji ka gaji da ita amma kuma karka auri wadda ka girme ta da yawa kamar ka ninka shekarunta sama da so biyu ina fata an fahimta tana yar shekara 20 kana dan 45 ko kuma ka ninka shekarunta so uku tana yar shekara 20 kana dan shekara 60 to wannan akwai matsala ko da nan gaba dan kana dai shekara 60 ita tana yar 20 idan ta ƙara wata 20 din tana yar 40 kenan tana cikin ganiyar mace har yanzu tana buƙatar namiji kai kuma idan ka ƙara 20 kana dan 60 80 kenan ka expire sai kiyamul laili sai ta rinka rura ma ruwa a buta kai alwala kai kiyamul laili da zikiri rabi'a sai rabi'a zaune shike ne ita kuma ta yi hakuri ta yi kaya amma akan samu ɗaya ɗaya ku ka ga wani gashi ɗan shekara 60 ɗan shekara 70 da kwarinsa amma ba su da yawa ko ba haka ba wannan dai masu tajriba ne ba nassi ne na hadisi yace wannan ba tajriba ce ta rayuwa malamai suke faɗin haka irin su Imam Ibn al-Jawzi da waɗansu daga cikin su akwai lokacin da kuma saki ke zama makaruhi haka kawai ka ce na saki ki ba kai laifin komai ba wannan makaruhi ne to a takaice wannan ansar wannan tambaya kenan hadisin Abu Gadir halal illahi salat hadisi ne da'ifi wannan kuma wata bayar Allah ce ta rubuto take jan hankali dangane da waya da ake amfani da ita ta DSM take akwai illoli masu yawa ga jinsin mutane guda biyu jinsi na farko yan mata masu kananan shekaru da iyayensu suke sai musu irin wannan waya su ba su take galibin su za ka ga suna da kan waya mai kamera kuma za su yi ta daukan hotuna hatta na batsa waɗansu ma za su kalli satellite su kalli fim ɗin batsa sai su ɗauka kuma a cikin abin nan ɗinsu a cikin handset ɗinsu waɗansu kuma da hotunan tsirara suna bayayyar hotunan tsirara tsakaninsu da samarinsu ta aika saurayin ta saurayin ta ya aika mata ta ce to lallai ya kamata da iyaye da suke da halin za su saiwa ƴaƴansu irin waɗannan wayoyi su yi hattara in ya zama dole a sai mata tokar a sai mai kamera in ko ba dole ba ne kuma ba lallai ba ne ba cewa sai ta yi amfani da waya ɗin saboda yawan abin da ake musayarsa a cikin wayoyin wanda ya saba maka'ida sannan sai magana ga jinsi na biyu cikin mutane su ne mazaje da mataye masu cin amanar junansu ta ce wannan waya takan raba aure a gidaje da dama za ka ga namijin da baya da gaskiya yana nufu-nufu da wayarsa da waya ta buga baya yadda wani ɗauka sai shi da saƙo ya shigo baya yadda a gani sai shi ita kuma tunda ta ga yana nufu-nufu sai ta rika bi ta bincika ta ga me ya ciki. Haka kuma ita ma wadda ba ta da gaskiya din da waya ta buga za ka ga tana kokarin boyewa wata ma gaba daya a koyaushe wayarta tana silent ne saboda kar ma a ji karan bugawar don saboda ta san ba ta da gaskiya cikin waɗanda suke bugo mata ko take buga musu to hakikanin gaskiya ta yi faɗakarwa wannan na isar da sakonta ne a madadinta Allah ta kamata da alkhairi ubangiji dai ya ce ku ji tsoron Allah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun manzo Allah kuma yace ittaqillaha haythu ma kunta lalle wannan yana daga cikin fitintunun zamani ba mai tsira sai wanda Allah ya tsirar da shi waɗannan tambayoyi waɗannan takardu guda biyu na ƙarshe ɗaya daga ciki ta wani ɗalibi ce daga School of Health Technology mai suna Abubakar Adamu kamar yadda ya rubuta yake kukan cewa allowances ɗinsu sun makale tun daga 2004 2005 zuwa yanzu an hana su amma kuma ana baiwa waɗansu masu gata kamar yadda ya rubuto fa ana baiwa waɗansu masu gata su an hana su to muna fatan wanda abin ya shafa ya ji idan hukumar makaranta ce idan wata ma'aikata ce cikin ma'aikatan gwamnati idan gwamnati ce kanta muna fatan dai waɗannan ɗalibai da abin ya shafa waɗanda allowances ɗinsu suka makale da Allah duk wanda abin ke hannunsa ya ji tsoron Allah ya saka musu don su samu yin su karatu a cikin sukuni wannan kuma shi ma ya ce ma'aikaci ne shi a Ramat Polytechnic ya ce su ma albashinsu wajen wata ce da ba a biya su ba abin da ya rubuta kenan daidai ne ba daidai ba ne wallahu alam to kuma Ramat Polytechnic ban sa a gargashin wata gwamnati ba ne a gargashin gwamnatin jiha ne ta tarayya ce abin daga jiha din ne a abin daga wata hukuma ne a daga hukumar makaranta shi ma dai duk wanda abin ya shafa ya kamata ya ji tsoron Allah ya tuna cewa waɗannan ma'aikata suna da iyali suna da ƴaƴa suna da iyaye marasa ƙarfi suna da dangi da suke sada zumuncinsu da abin da suke samu da haƙƙinsu manzo Allah kuma ya ce a'tul ajira haqqahu qabla an yajiffa 'araquhu dukkan mutumin da ya maka kwadago ko ya maka aiki ka biya shi ladansa kafin gumin jikinsa ya bushe haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ya maka aiki a matsayinka na magidanci ya maka aiki a matsayinka na shugaba babban jami'in gwamnati ya yi wa jama'a aiki dukkan dai wanda yawa wani aiki to wajibi ne wannan din ya biya sa haƙƙin shi duk kafin gumin sa abin nan dan haka duk wanda abin ya shafa muke hada shi da Allah yi tsoron Allah ko muke tunatar da shi alfarmar wannan wata mai albarka watan da ake son mutum ya ribanya aikin alkhairi ya takaita munanan ayyuka da Allah a gaggauta biyan waɗannan mutane Allah ya sa kuma waɗanda abin ya shafa sun bi.